نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا شاترا قواتر رمضان هجرم منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديادة دريهدو دتلاتن دتكوس وندزو شاهدو قواتن شدا دبو بيو دشابكوي. منا نان اتكين سورة البقرة زامتاش آية تحمسن دتكوس. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
الله سبحانه وتعالى يشغب دبام لاباري نكسوشي دبان دبان دسكفارو a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma jama'ar sa ta banu Isra'il. Duk inda Allah ya ce iz, wata kissa ce sabuwa daga cikin kissosin da suka faru, wanda mun karanta wa izna jainakum min ali fir'aun, ka ambata musu ni'imar da nayi musu ta tseratar da su daga bataliyar fir'auna. Da inda ya ce wa iz faraqana bikumul bahara, ka ambata musu ni'imar da nayi musu na tsaga musu teku su tsallake ta lafiya. Sannan wa izwa adana Musa 40 laylatan, ka tuna musu ni'imar da nayi musu nayi wa Musa alƙawarin miƙati yazo ya kwana 40 anan aka bashi at-taura. Sannan wa iz ataina Musa al-kitaba wal furqana, ka tuna musu ni'imar da nayi musu ta bawa annabi Musa at-taura da kuma tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ko tsaga musu kogi. Sannan wa iz qala Musa liqaumihi, katina wata kissa kuma ko ka ambata musu wanda annabi Musa ya ce mutanansa kun cuci kawunan ku zuwa ƙarshe. Sannan wa iz qultum, wato ya Musa lan nu'mina laka, kuma ka sake ambata musu abinda ya faru ga iyayensu da suka ce ya Musa mu fa bazami imani da kai ba har sai mun ga Allah kuru-kuru. Hai zuwa nan da Allah ya ce wa iz qulna, ka ambata ko ku tuna ku banu Isra'ila, qulna yayin da muka fada mun ce idan Allah ya ce mun fada yana nufin ya fada shi kadai amma wannan nuni da ake ganin kamar nunul jam ce in an dangana ta ga Allah sai ta koma litta'zimi wal azamati dan girmamawa da kuma nuna isa udkhulu hadhihi al qaryata muka ce muku ku shiga wannan alqarya ku shiga wannan alqarya wato umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala fi'il amrin majzum alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal-af'al al-khamsa turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazfiha wal wawu damir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il ku shiga suwaye za su shiga banu isra'ila ina za su shiga hadhihi al-qarya wannan al-qarya wannan alƙarya an yi maganganu guda biyu a kanta to amma kaulin da ya furin jaye shine baitul maqdis ce kamar yadda ibnu kasir yace Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ko yana ba mu wannan labari yana mai zargin banu isra'ila abu saqin amincewarsu da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na yin jihadi da kuma shiga wannan ƙasa mai tsarki ita ce baitul maqdis lokacin da suka gabato daga Misra tare da Annabi Musa alaihi salam sai aka umarce su su shiga wannan wato Baitul Maqdis wanda ita ce gadan annabawa kuma ita ce gadan mahaifinsu Isra'ila kuma aka ce su yaki wanda suke cikin wannan na kafirai sai suka ki yin wannan suka yi rauni sai Allah ta'ala ya jefa su cikin tihu cikin rudewa saboda ukuba da Allah subhanahu wata'ala ya musu kamar da ya faɗa cikin suratul Maida yace da haka wannan shine mafi ingancin kauli cewa wannan alqarya ita ce baitul maqdis udkhul qaryatul muqaddasati allati al-ardul muqaddasa da ya faɗa a can to ita ce dai baitul maqdis fakulu Allah yace kuma na halatta muku ku ci min ha daga gareta ko dai ganima ce duk da ganima an fara halatta ta ne ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma an ba su umarni ne na halacci Allah ya halatta musu in sun shiga wannan gari su ci haifu shi'itu duk inda kuka ga dama a tsakiyar gari ne a gefen gari ne a cikin gida ne a waje ne ragadan cikin yalwa da jin dadi wadkhulul baba kuma ku shiga wannan kofa sujjadan kuna masu kankan da kai ko in kun shiga ku yi sujjada domin kamar yadda Sheikhul Islam yace ba zai yiwu a hada shiga tare da sujjada ba in kai sujjada to ba za ka iya tafiya a cikin sujjada ba yace sai dai in kasar ba wacce za ta ji maka rauni akan goshi da hanci bace domin sujjada goshi da hanci ne yake taba kasa da waɗannan gabbai guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace an umarce ni na yi sujjada akan gabbai guda bakwai sai nuna hanci da goshi a matsayin daya sai tafukan hannu biyu uku sai kuma gwiwoyi guda biyu hudu uku hudu biyar sai kuma can dugadigin kafa guda biyu shi ya bayar da guda bakwai haka hanci da goshi a matsayin guda daya ne wannan ita ce cikakkiyar sujjada sujjada da tafukan hannu da gwiwoyi da can kafafuwa da kuma hanci da goshi suka taba kasa har wasu malamai suna ga sujjadar da aka yi ta akan goshi hanci bai taba kasa ba to wannan sujjada bata cika ba wasu kuma suna ga goshi ya taba kasa shine wajibi shi hanci wato mustahabi ne ya taba kasa wasu kace a sharadi ne na sujjada kafin ta inganta sai goshi ya taba kasa shi kuma hanci wajibi ne kenan wanda hancin sa bai taba kasa a lokacin sujjada ba to yayi sujjada amma ba cikakkiya ba amma sujjada tayi amma bata cika ba saboda an fi so hanci da goshi yadda annabi ya nuna su su biyin gaba daya su taba kasa kuma a bakacin abu daya to wannan sujjadar in ita ake nufi anan to irin wannan sujjadar Sheikhul Islam yace ba zai yi ayi ta ana tafiya ba dan haka me ake nufi da sujjada ko dai su yi sujjada kafin su shiga ko kuma su yi sujjada bayan sun shiga duk da sujjadan hal ne hal yakan zo musahibul للفعل او بعده او قبله saboda ka zai iya yiwa bayan sun shiga za su sujjadar ko kuma kafin su shiga ma'ana akwai abin da ake kira sujudu shukuri wanda in Allah ya maka ni'ima ka ci nasara a cikin wani al'amari ka fadi kai sujjada godiya ga Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan sujjada sahabbai ma sun yi koyi da shi wajen yin sujjada godiya domin Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i ko ya hada ka da wani alkhairi da Allah ya aiko jibrilu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk yayi maka salati kafa daya Allah zai masa salati 10 zai kankare masa zunubi 10 zai dauka kashi daraja 10 zai bashi kuma lada guda 10 dadin sai yasa annabi ya fadiye sujjadar godiya hakanan Ka'ab bin Malik a lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wa alas salasatil ladina khulifu da waɗannan mutum uku waɗanda aka jinkirta musu tuba basu je yakin Tabuka ba to su ma Allah ya yi musu gafara da sahabin da yazo da aya ya karanta masa yaji fakharra sajidan lillah yace fakharartu sajidan lillah sai na fadi ƙasa ina mai yin sujjadar godiya ga Allah hakanan sayyidina Ali lokacin da aka yaki khawarij akwai wanda daga cikin su wanda annabi yace in khawarij sun bayyana to da alamar su wani mutum mai wani dantse haka kamar tudun nono sai sayyidina Ali sa aka bincika ana gano masa wannan mutumin a cikin su sai ya sujjada godiya ga Allah cewa bai kuskurewa waɗanda ya yaka su annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada dama a yaka kun ga wannan duka sujjada ce ta godiya to irin wannan sujjadar haka Sheikh Usaimin ya fassara cewa bayan sun shiga alƙarya din su yi wa Allah godiya yace domin adan al'amrul kauni ne wal amru shar'i al'amru shar'i an umarce su da su shiga in sun shiga sun bi shari'ar Allah sannan kuma an ba su dama bayan sun shiga za a ba su budi ma'ana za a ba su jagoranci za kuma a ba da wannan ƙasa a hannun su wannan kuma umarni ne kauni wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za su karbe wannan ƙasa to amma sai suka sabawa fi'ilu da amru an ba su fi'ilu da amru sannan kuma an ba su kauli da fi'ilu an ce su aikata wani abu kuma su fadi wani abu wadkhulul baba sujjadan ku shiga wannan kofa ta wannan gari wanda kun ga garuruwa yanzu ana musu ganuwa ana musu kofofi wanda ya nuna kenan a wancan lokacin ma ana yi wa gari kofa ana yi masa ganuwa kamar yadda lokacin da annabi Yusuf da ƴan uwansa ko ƴan uwan annabi Yusuf za su tafi gurin sa ai annabi Yaquba ya musu wasiya ko yace la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa in za ku shiga garin kar ku taru gaba daya kamar ku daya irin ku daya ku shiga ta kofa daya a ku rarrabu wasu shigo ta can wasu shigo ta can dan haka zaka ga mafi yawan garuruwa tsofaffi masu tarihi zaka ga suna da ganuwa kuma suna da kofofi kuma kofofin ana yi musu suna kuma kowace zaka ga akwai tarihin kafa wannan kofa ko tarihin bude ta dan Allah ya ce wadkhulul baba ku shiga wannan kofa sujjadan kuna masu kankan da kai ma'ana kuna masu sunkuyawa kamar da al-Imam Suyuti ya fassara kuna masu sunkuyawa haka ka shiga da alamar tawadu da kankan da kai cewa ba karfinka ko wayanka ko dabararka ko hikimarka ko iyawarka ko kwazanka ce ya baka nasara ba ka kaskantar da kai ga Allah ko kuma yadda Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya dauko ɗaya daga cikin fassarorin in kun shiga ku yi sujjada ga Allah ta godiya wa qulu sannan ku ce hiddatun hiddatun khabar mubtada ne ina mubtada mahzuf taqdiruhu amruna hiddatun ko hajatuna hiddatun ma'ana buƙatan mu hiddatun asariyan mana da laifi muna buƙata asariyan mana da laifi dan haka qulu jumla ce jumla fi'il amr ne majzum alamatu jazmi hasfun nun li'annahu min al-af'alil khamsa saboda haka jumla din da tazo a gaban min al-mubtada'i wal khabar ta zama fi mahalli nasbi maf'ulil qawli naghfir wannan shine jawabul talab wa qulu hiddatun ku ce muna neman asariyan mana da laifi ma'ana muna neman me muna neman gafarar Allah ku nemi gafarar Allah dan haka an sa su aiki guda biyu wadkhulul baba sujjadan fi'ilini wa qulu fada ce sai Allah ya ba su abu biyu duk biyun sai da suka saba masa ba su shiga suna sujjadar ba kuma ba su ce hiddatun din ba kaga sun saba wa kaulin da aka sa su sun saba wa fi'ilin da aka sa su da aka sun yi laifi guda biyu na saba dokoki biyu wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiddatun in kun yi wannan biyun to ga jawabin da zai biyo bayanan naghfir lakum khatayakum zan kankare muku zan yafe muku zan suturta muku kurakuranku zan yafe muku kurakuranku dukkan laifukanku kuma wasanazidul muhsinin zamu ƙara wa masu kyautatawa wannan shine umarni da Allah subhanahu wataala ya bawa banu Isra'il kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa bayan rabowar su da Misra sun zo Allah ta'ala ya ba su umarni su je su shiga wannan ƙasa suka ce inna lan nadkhulaha abadan qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa faruq bainana wa bainal qaumil fatiqin to da suka kibin wannan doka ta su je su yaki waɗannan amalika sai Allah ya jefa su a cikin tihu ya tihuna fil ardi fala ta'asa alal qaumil fasikin sai da suka shekara 40 sanatan sai da Allah ya jefa su cikin dimuwa suka shekara 40 bin san da kansu yake ba saboda sun kibin doka Allah to bayan wannan shekara 40 din ne aka kuma ce musu to ga wata dokar ku zo dai ku shiga alƙarya amma ga doka guda biyu ku shiga kuna masu sujjada ga Allah kuna masu kankan da kai in an fassara sujjada da tafiya ana sunkui da kai ko kuma in kun gama shiga ku yi sujjada saboda haka wa qulu hiddatun ku ce ko muna neman saryawa ma'ana a saryan mana da laifukan da muka aikata Allah ya ce in kun yi haka naghfir lakum khatayakum kun ga ma'anan khataya bambancin shi al-khata al-khati yana nufin manirtaka ba zamban amdan wanda ya aikata laifi da gangan shi ake kira khati manirtaka hu kuma wato ghairu amdin shi kuma shi ake kira mukhti shi yasa Allah yake gafarta ma mukhti amma sai ka ji ya zargi khati yace inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina amma sai ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana al-mukhti wanda ya aikata abu bisa kuskure al-khati wanda ya aikata da ganganci saboda haka Allah yace zan gafarta muku kurakuranku wa sanazidul muhsinin kuma zamu karawa masu kyautatawa lillazina hasanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da aljanna da ƙari a cikin aljanna shine ganin Allah wannan Allah ta'ala maimaita irin wannan kissa a cikin wato inda yake cewa wa izqila lahum uskunu cikin suratul araf wa izqila lahum uskunu hadhihi alqarya ka tuna musu yayin da aka ce musu ku zauna a cikin wannan alqarya wa kulu minha kuma ku ci daga cikin ta haisu shi'itu duk inda kuka ga dama anan ba a ce ragadan ba wa qulu ku ce hiddatun al'amarinmu muna neman asariyan mana da laifinmu wadkhulul baba sujjadan ku shiga wannan kofa kuna masu kankan da kai in lokacin shigan ne ko in kun gama shigan ku fadi kuwa Allah sujjada in kun yi haka naghfir lakum khati'atikum zan kankare muku ko yughfar lakum za a kankare muku khati'atikum sanazidul muhsinin Allah yace zamu karawa nan yace wasanazidul muhsinin nan yace sanazidul muhsinin zamu kara masu kyautatawa to wannan al'amari da Allah ya yi wa banu Isra'ila na ba su umarnin dokoki guda biyu sai Allah yace fa baddala allazina zalamu sai waɗanda suka cuci kawunansu suka musanya ƙaulan wata faɗa daban ghairal ladhi qila lahum ba irin wanda aka ce musu ba. Da haka Allah ce fa anzalna, sai muka saukar alal ladina zalamu, abusa waɗanda suka cuci kawunan su, bai ce alaihim ba, sai ce alal ladina zalamu, domin ya faɗi dalilin saukar azabar akan su shine zalunci da suka aikata, don abin yayi reshe hayyau wanda ya keta dokar Allah aka sa shi yayi, ya ki yayi da gangan, aka hana shi ya ki hannuwa da gangan, to ya jawo wa kansa saukar azaba Allah. In Allah ya ga dama ya saukar, in ya ga dama iyafi. Fa anzalna, Allah ya ce muka saukar alal ladina zalamu, abisa waɗanda suka aikata zalunci ta hanyar cutan kansu, rijizan, azaba mai tsanani, minas sama'i daga sama, bima kanu yafsukuna, saboda abinda suka kasance suna yi na fasikanci, ay bi sababi fiskihim. Da haka alfisku anan shine sababin saukar azaba. Idza ulqa alhukmu ala alwasf yadullu ala illiyati zalika alwasf, idan aka allaka hukunci akan sifa, to sifa tana da tasiri wajen zartar da hukuncin. Kama an ce to saboda me yasa aka musu haka, sai ce bi sababi fiskihim, saboda fasikancin su. Nan kuma alfisku ya kasu kashi biyu, akwai alfisqul asgar, akwai alfisqu al-akbar. Alfisqul akbar shine yukhriju min al-millati, babban fasikanci, kamar da yace fa fasaqa an amru rabbih fa man allazina fasaqu fa ma'awahum an-nar, wanda suka yi fasikanci irin babba na fita musulunci, wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina. Nan fa fasaqa an amru rabbih, da aka jingina wa shedan, ai kafirci ya aikata, amma sai Allah ya kira shi fa yayi fasikanci. Kin ko mutanen annabi Nuhu su ma da suka kafirce, sai Allah ya ce wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqina. Sannan kuma yace fa ammal ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar, waɗanda suka yi fasikanci makomarsu wuta. Anan fasikanci yana nufin fita daga musulunci. Sannan akwai fasikancin da bai kai girman wannan ba, kana nan a musulminka amma musulmi fasiki. Mai da Allah ta'ala yace a ce yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, idan wanda yazo muku da labarin ƙarya yazo muku da labari ku bincika, in labari zai taba mutuncin wani ko zai jawo zubar da dukiya ko wani abu, to fatabayyanu ko fatahabbatu. Kaga anan fasiqun ba ana nufin lalle wanda ya fita cikin addinin musulunci ba, so da haka an dangana shi anan. Wala taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna, nan ma ba yana nufin fita addinin musulunci ba, yana nufin aikata kaba'ira da wasu laifuffuka. Da haka kenan alfisqu yanqasimu ila qismain, fisqun akbar yukhriju min almilla wa fisqun akbar asgar la yukhriju min almillati. Akwai fasikanci babba wanda ke sabbaba fitan mutun daga musulunci, akwai kuma fasikanci wanda bai kai wannan ba. Sai Allah ya ce fa baddala allazina zalamu minhum, sai waɗanda suka cuci kawunan su daga cikin su suka musanya kaulan, wata magana ghairal ladzi qila lahum, ba irin wacce aka ce musu ba. Fa arsalna alaihim rijzan, sai muka sau aiko musu da wato mugunyar azaba, minas sama'i daga sama, bima kanu yazlimuna, ina anan can bima kanu yafsiqun, nan bima kanu yazlimun. Saboda haka za a iya kiran wanda ya fita addinin musulunci az-zalimi wal kafiru lahum az-zalimun, za a iya kiransa fasiki, za kuma iya kiransa kafiri, duka waɗannan sunaye ne da akwai kananan su akwai manyan su. Shi ma zaluncin akwai babba akwai karami, shi ma fasikancin akwai babba akwai karami, shi ma kuma kafircin akwai babba akwai karami. Da haka ne zaka ga in baka iya tantance waɗannan abubuwan guda biyu ba, sai kai ta kafirta musulmi baka sani ba. Domin wasu ayyukan sai kaga an ce kafirci ne, ana nufin karamin kafirci, kaba'ira kenan, wanda bai kai a ce mutum ya fita musulunci ba, amma ya rage kansa daraja da girma a wajen Allah. Akwai kuma wanda kai tsaye mutum za a iya cewa ya fita musulunci. Da haka wannan aya akwai darussa da yawa a cikinta, daga ciki shine umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa banu Isra'ila cewa su shiga wannan alƙarya, wanda mun fassara wannan alƙarya da cewa Baitul Maqdis ce. Sannan kalma alƙarya, in an ce alƙarya asali yana nufin gari matsakaici wanda ba shi da ba kauye ba can ba birni can ba asalin kalma haka aka yi wada'inta to amma alqur'ani islahin qur'ani alqarya yana kawo ta a matsayin babban gari wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlakanahu fala nasira lahum kuma yake kira litunzira ummal qura wa man haulaha aka kira makka ummal qura saboda haka nan ma aka kira wannan ƙarya ta ma was'alul ƙaryatan lati kanu fiha wal iral lati aqbalna fiha daka alƙarya za ta iya daukan babban gari za ta iya daukan karamin gari amma an ce madina to ana nufin babban gari kenan daka qur'ani ya saka istilahin kalma alƙarya min at-taqarri shine al-ijtima an ce taqarri ana nufin ijtima har haduwar jama'a din jama'a suka taru suna iya yin bukatar su da yawa akwai madinka akwai mabuga akwai masaka akwai masu ma'ana bukatu da yawa ba sai an ce a tafi gari na gaba ba to sun zama mina taqarri sun hadu kenan suna iya biya junan kansu bukata sannan da Allah ya ce fakulu wannan al'amuru lil ibaha an halatta musu ne kamar da Allah ya ce mana kulu washrabu hani'an ko ya ce kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi barna daka imma dai halastawan ana nufin su shiga su yi aiki su samu ko kuma za su tarar da abinci a garin Allah ya ajiye musu su zo su dauka su ci Allah ya halatta musu don haka idan Allah ya halatta maka abu wato wannan ana kiransa al'amuru lil ibaha ba dole sai ka ci a lokacin ba amma dai ana nufin akwai damar a ci tunda Allah ya halatta don haka wannan yana nuna mana al'aslu fi kulli shay'in al-ibaha illa ma harramahu shar'u duk asalin abinci gaba daya halal ne sai wanda shari'a ta zo ta ce banda shi daka banda mushe banda jini banda jaki banda alade saboda me da akwai nassi akai duk abin da kaga nassi bai zo ya ce haramun bane to asalin sa halal ne sai dai in kai baka bukata wal aslu fi hajat fi adatin al-ibaha hatta yaji'u sariful ibaha asalin komai halal ne sai idan abubuwan nassi yazo ya haramta wannan in ba a samu nassi ba al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana abinda yake huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an saboda haka asalin wannan ne haisu ishitum ragadan sanan wadkhulul baba sujadan al-amru lil wujub wannan umarnin da Allah ya bayar wajibi ne a bishi shi yasa da busu buba akai musu azaba saboda Allah ya bada umarni ya zama na wajibi abi tunda umarni iri uku ne ko dai umarni na wajibi abinda malamai suke kira wajibi ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam abinda shari'a tace ayi dole wal wajib yusabu fa'iluhu wa yastahiqu al iqaba tarikuhu abinda in kayi shi imtisalan ka bi yadda aka saka zaka samu lada in ka ki ka cancanci azaba shake kira wajibi abinda duk shari'a tace ayi in kayi shi yadda aka ce zaka samu lada in baka yi ba ka cancanci azaba an ga dama a yafe ma sannan mai bin wannan cikin umarni shine al-istihbab ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam abinda shari'a tace ayi amma bata tilasta yi ba wal mustahab yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu in kai akwai lada in bakai ba ba za a yi maka azaba ba kamar itikafi itikafi ibadar da za a shige ta yanzu ibada ce da aka samo ta ta hanyar aiki da manzon Allah ya aikata sahabbai suka yi koyi da shi malamai suka rubuta ga yadda za a yi da haka wanda zai shiga itikafi ya san zai shiga aiki ne na me na mustahabbi shi da hukuncin shiga itikafi mustahabbi ne daka in ka shiga itikafi yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu in ka shiga itikafi da kyakkyawan niyya kuma ka bi ka'idar da aka shimfida zaka samu lada idan kuma ka saba wato ka ki shiga itikafi ka je kai wasu harkokin naka to ba kai laifi ba daka kenan yana cikin istihbab ayyuka masu lada da ake so mutum in yana da dama ya shiga itikafi domin akwai lada ko malamai suka ce gaba ɗaya itikafi ya dunkule cikin kalmomi guda shida. Na farko, yaushe ake shiga itikafi kuma yaushe ake fita. Wanda zai kwana goma to zai yi sallar magariba a cikin masallacin ta daren 20. Wato gobe kenan ko?
Yau
ne 20. Saboda haka yau mutum ya kamata ya yi sallar magariba a cikin masallaci. Magariba ta same ka. To domin in an yi magariba ƙarshe ai fita ake ko? Saboda in an ga wata daren ƙarshe sunansa me? Daren sallah. To daren sallah ko ba itikafi. Da haka kenan ana son ai kwana 10 cir sai a shiga 29. 19. In ka shiga 19 kaga daren 19 shine daren nawa? Shine daren 20. Ka samu ɗaya kenan. In aka wayi gari kuma gobe daren 21 ne. In aka tafi na 22 to in an je 29 shi kuma wannan shine daren 10 kenan. Saboda haka daren 19 shine na 10 ko in wata shine na 29 ko an samu kwana nawa kenan?
10.
To saboda haka shine lokacin da ake shiga itikafi. Duk da akwai riwaya da tace ai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar asuba ya shiga itikafi, sai malamai suka ce wannan ba shine lokacin shiga itikafi ba. Akwai shiga itikafi, akwai shiga gurin itikafi. Domin shi ma masallacin akwai inda zaka kebance ka aje kayanka, nan zaka shiga kana ibada. Sai suka ce wannan fassarar ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallar asuba sai ya shiga gurin itikafinsa, ba wai shiga itikafin ba, shiga gurin yin itikafin. Kaka wannan shine abu na farko. Sannan abu na biyu, me hukuncin itikafi? Hukuncin itikafi mustahabbi ne in kai akwai lada, in ka bari babu alhaki. Na uku, a ina ake itikafi? Ana itikafi a cikin masallaci. Wa antum aakifuna bil masajidi, kuna masu itikafi a cikin masallatai. To masallaci a duniya kashi uku ne. Akwai masallatai manya masu daraja ta daya, first class, to guda uku ne su, da masallacin Makka da na Madina da na Aqsa. In kana da hali ka tafi ka itikafi a Makka, saboda duk sanda kai sallah 100,000 za a maida ita. Da haka wanda ya azhar da la'asar da magariba da isha da asuba a cikin harami ya samu 100,500. To in a Najeriya kake ko a Ghana ko a sauran duniya sai ka shekara 240 sannan zaka kamo wanda ya sallar wuni daya a cikin harami. Ai ne kamata a ji a itikafi ko? To wanda kuma ya je masallacin, da mu mun ce gaba daya sallar shekara raka'a 6,120. To kuma ga 100,000 ta shekara ko 10,000 ta kai ba? In ma duk shekara 10,000 kake yi, shekara nawa kenan in kai 100,000? Shekara 10. To saboda haka to kuma maka dauki 10,000, amma 10,000 ce so 5 50. To balle kuma 100,000 aka ce, kai kuma 6,000 kai. To saboda haka mutum zai samu lada mai yawan gaske. Ko ka tafi masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shi kuma duk sallah 1,000 ake ninkata. Kenan wanda ya azhar, la'asar, magariba, isha, asuba ya kuma ƙara ɗaya, to ya kama wanda ya shekara cir yana sallah a wani guri. Kana da hali ka tafi can. Sannan na uku, Masjidul Aqsa, akwai riwaya da tazo shi kuma za a ninka maka 500. Duk da malamai suna da maganganu akan ingancin ta, amma dai an ce za a ninka 500. Azhar 500, la'asar 500, magariba, asuba. Daka in kai kwana 2 kana sallah a Masjidul Aqsa, ka kamo wanda ya kwana 360 yana sallah a wata ƙasa, ko ina ce ku a duniya, in ba Makka da Madina a harami ba. Saboda haka nan ne ake so a je a itikafi a matakin farko. Sai masallatai masu daraja ta biyu su ne masallatan Juma'a, duk na duniya gaba ɗaya, inda ake sallar Juma'a. To idan itikafinka tunda itikafi yakan iya zama wuni daya ko kwana daya kai zaka iya itikafi ma daga asuba zuwa isha ka fitarka ba sai ka fara ba kuma zaka iya farawa daga isha kai asuba sai ka tafi ka gida zaka iya rabi zaka iya cikakken kwana daya duk da Imam Malik ya ce san in zai azumi sai an yi awa 24 shine mafi karancin sa itikafi kai sai kai awa 24 zaka itikafi wannan yayi ne domin ya ƙara zuga mu dai mai ibada amma dai nassi ya nuna kalma itikafi ba dole sai da azumi ba ko ba sai an kwana ba ko awa ɗaya ka shiga masallaci da niyan ka zauna ka itikafi yayi sannan masallatai wannan in zai zama sai cikin kwanakin da ka dauka akwai juma'a to dole ne ka je masallacin juma'a domin kada juma'a ta saka ka fita sannan na uku masallatai masu daraja ta uku sune masallatin khamsus salawat idan kwanakin da ka dauka na itikafi ba zai hada da ranar juma'a ba kamar kace zan shiga ran asabar in fito ranar alhamis ko zan fita ran juma'a zan shiga ran juma'a da yamma kage ka dawo daga juma'a kenan zan yi magariba a can in fito ran alhamis da magariba to kage kai me kenan ba sai kai a masallacin juma'a ba sai kai a masallacin khamsus salawat na ungwaku dalilin da yasa ake cewa a zo masallacin juma'a saboda ko juma'a in ta zo kakka ne mu fita ka tafi wani masallacin tunda ana juma'a a nan gurin don haka mun ji hukuncin itikafi shine me mustahabbi ne mun ji lokacin shiga itikafi ai sallar magariba a can sai zama an wayi gari an kwana an wuni to sannan na uku mun ji itikafi ana yin sa ne a masallatai ko mun ji masallatai hawa uku ko ina ana itikafi a ciki amma inda yafi daraja a tafi Makka da Madina ko Masjidil Aqsa sannan na hudu me ake yi a cikin itikafi ba a yanke wata ibada ta musamman ba da ka cikin jinsin ibadun nan guda biyar ka dauki wacce ta yi ma ka ci gaba da yi ko ka dauki karatun Qur'ani kai ta tilawa kai ta karatun Qur'ani kai ta sauka in ma kullun zaka sauke kai sauka 10 a kwana 10 yayi in ma zaka iya sauka 2 kai sauka 20 yayi in zaka iya sauka 3 kai sauka 30 yayi kai ma sai 3 kullun ai in azumi ya kama sai su sauka 90 akwai masu yin 60 ba abinda suke sai tilawar sallah ce kawai take dakatar da su sai dan abincin da zasu jefa dan dabino din su sharuwa dan ma ka zo itikafi ne kai ta kawo maka kaji zabi agwagi na magana mutun ya kwashi wadannan ai kuma sai bacci ai dan dabino ne da dan ruwa za a watsa saboda so ake a maida hankali wajen ibada tunda an shekara daya ana cin kaji sai a dan sallame su a dan rage su yanzu to sannan sai ka shagala da addu'o'i ko ka shagala da tasbihi da tahmidi da takbiri ko ka shagala da yiwa annabi salati ko istighfari ko ka shagala ma da nazarin ilimi da bincike dama kana da wani littafi da kake son ka karanta sai kaga wani malami Allah ya jiyo shi itikafi kace dama ban sauke wannan littafin ba malai a ci gaba da karatu sai ai ta kwamawa kaga an da ki tsuntsu dewa an yi itikafi kuma an yi karatu ko kuma kana rubuta wata risala mai amfani kai ko ka zauna kai ta tunani ma akan duniya da lahira da makoma da aljanna da wuta ka ƙara tsoron Allah duk waɗannan jinsin ibadu ana iya shagala da su a cikin itikafi sannan abu na biyar mai itikafi bai da iko ya fita a cikin masallaci sai da dalilai guda biyar dalili na farko fita dan kai wanka zaka iya fita daga masallaci kaje kai wanka domin ba manufar itikafi shine ai dauda ko ai busu ko a zauna ana wali ko ana tsami a cikin masallaci ba sannan na biyu mutum zai iya fita itikafi domin ya je yayi bayan gida in ya ji bayan gida ko ya fita ya je yayi bawali wannan mutum yana iya fita daga itikafi sannan mutum zai iya fita itikafi domin cin abinci misali anan fita waje a ce ga abinci can an ce za a ci abinci a cikin masallacin za a bata shi to ayya yana iya aje abincin a waje kowa sai ya dan an ce masallaci nan kenan ake nufi kofofin sa cikin nan ba can waje ba can haraba ce sai dai can din za a fita a ci abinci a fita a wanka a dawo ciki a ci gaba da ibada da waɗannan dalilan mutum zai iya fita. Sannan in mutum ya sa sharadi, kamar mutum sai ya zama ba shi da abinci sai ya ce na sa sharadi in na shiga itikafin nan to zan dinga zuwa ina ɗauko abinci a gida, tun a cikin niyyar ka kasa wannan. To in ka je gidan abincin kawai ka ɗauko to babu laifi. Kamar da nana Aisha ta kance nakan shiga gida ana itikafi amma ko mara lafiya ba na tsayawa in duba, ko zan tambayi mara lafiya sai dai ina tafiya ina ya jikinsa yana lafiya ko to masha Allah, tace ba na tsayawa. Sannan in ciwo ya same ka, rashin lafiya ya same ka, ana iya kai ka asibiti, amma alfarma itikafi tana nan a kanka. Da ka warke sai a dawo da kai cikin masallaci ka ci gaba da itikafi. Haka nan idan mace tana itikafi sai jinin al'ada ya zo, sai ta tattara ta koma gida, tana samun tsarki sai ta dawo masallaci ta dora ta ci gaba da itikafi. Raja'a sa'ata izin ilal masjidi, da wani mara lafiyan da ya warke da mai al'adan da ya dauke ta wanka sai su dawo masallaci. Haka nan idan janaba ta same ka ko abin nan zaka iya fita ka je kai wanka, ka dawo masallaci ka dora ka ci gaba da wato wannan ibada taka. Sannan lokacin fita in ya zo kana iya bari ka kwana don ka wuce filin Idi. Akwai cikin sahabbai da suke yin haka, tunda in aka ga wata itikafi ya kare gobe sallah, da haka wannan daren ba na itikafi bane, to amma kana iya hakura sai ka kwana a masallaci. In ka zo da kayanka da ka wanke sai ka wuce ka je kai Idi, domin da yawa wasu ba sa samun Idi, kuma Idi yafi itikafi karfi. Sai mutum ya gaji sai je kwance sa a Idi ba da shi ba. Shi itikafi ba ai sabani ba wanda yake wajibi ne in ba na bakance ba wanda ka dora kanka, amma shi Idi akwai wanda suka ce wajibi ne. Kaga kenan tunda shi akwai sabanin wajibi ne ko mustahabi yafi karfi akan itikafi. To da haka ya zaka ki zuwa Idi saboda ka zo itikafi? So da haka mutum sai ya tsaya ya kwana yayi wanka ya wuce zuwa sallar Idi. In an yi sallar Idi sai kuma mutum ya wuce gida. Wannan fa sai in mutum ya shirya kenan. Mutum bai shirya ba kare ya je gida ya wanka ya sa sababbin kayan sa ya bada kudin cefa ne ya fitar da zakafin da kai da sauran abubuwa da yake zakafin da kai ma tafi itikafin karfi. Tunda ita farabaha Rasulullah. Annabi ya wajabta ta ga dukkan mai iko ya fitar da kwano daya. Amma in kana da halin da ka bada umarni ka aje abincin cewa in lokaci yayi a fitar min, to shikenan ba sai ka koma gida don ka fitar ba. Haka wannan shine itikafi a takaice a dunkula alailai amulmule. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah ya ce zamu kara wa masu kyautatawa. Su masu kyautatawan nan malamai sun ce kyautatawa iri biyu ce. Akwai al-ihsan fil ibada, akwai al-ihsan fi mu'amalati al-khalq. Kyautatawa tsakaninka da Allah shine ka inganta ibada ka yi ta mai kyau. Anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, shine al-ihsan. Akwai kuma al-ihsan zuwa ga bayin Allah, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ya faɗa a guri biyar a cikin al-Qur'ani yana kaunar masu kyautatawa. Guri na ɗaya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah yana kaunar masu kyautatawa. Masu kyautata sun ji dadin su. Sannan nabi yace wal kadhimina al ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, masu hadiye fushi masu yafewa mutane sai yace Allah yana son masu kyautatawa. Yake yace fa'atahumullahu fa'atahum thawab ad dunya wa husna thawab al akhira wallahu yuhibbul muhsinin, Allah ya ba su ladan duniya da kuma mafi kyan ladan lahira. Allah yace Allah yana son masu kyautatawa. Fa'fu anhum wasfah, kai musu afuwa kai rangume. Inna Allaha yuhibbul muhsinin thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Wani guri yace inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, wato rahama Allah kusa take da masu kyautatawa. Wani yace inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, Allah baya tozarta ladan aikin masu kyautatawa. Wa bushra lil muhsinin salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika najzi al muhsinin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al musinin. Allah yana tare da masu kyautatawa. Da haka kyautata wannan akwai kyautata abu tsakaninka da Allah, kuma ba zai kyautatu ba tsakaninka da Allah sai an samu abu guda shida. Na farko kaunar Allah ita ce babba, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, tsananin kauna ga Allah. Sannan na biyu girmama Allah, wa kabbirhu takbira, girmama Allah. Na uku kwadayin rahmar Allah. Na hudu tsoron azabar Allah, yad'una na ragaban wa rahaba, suna kiran mu wato cikin kwadayin rahama da tsoron azaba. Khaufan wa tama'an, khaufan min iqabillahi wa tama'an fi rahmatihi. Sannan na shida ikhlasi, duk abinda zakai kayi shi don Allah kawai. Na biyar kenan. Na shida almutaba'a, duk abinda zakai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi aqidatika wa ibadatika wa mu'amalatika wa akhlaqika. A aqidarka kai koyi da annabi zahiri da batini, a ibadarka kai koyi da annabi zahiri da batini qaulan wa fi'lan wa tarkan, a mu'amalarka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zahiri da batini fada da aiki ciki da waje. A cikin halayenka ma kai koyi irin halayen manzon Allah na gaskiya da amana da cika alkawari da tausayi da girmama na sama da tausayawa na ƙasa. To wannan shine abinda zai baka dama ka zamo cikin muhsinina masu kyautata alaka da Allah. Suko bayin Allah suka ce bazlul ma'ruf wa kafful aza, alakarka da mutane ta zamo bazlul ma'ruf wa kafful aza, kai wa mutane alheri kuma ka kame gabarin cutar da su. Kakka cutar da kowa la bil qawli wa la bil fi'li, kakkai ayyukanka su nuna cutar da wani ko maganganunka su nuna cutar da wani. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu an, wal mu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa jima'ihim. Sannan kai kokarin yadda zaka amfana da mutane. Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama, wanda iyayewa wani bakin ciki a cikin bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki na duniya da na lahira. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhira, wanda yayi dan uwansa sutura Allah zai masa sutura duniya da lahira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, Allah yana cikin taimakon bawa matuƙar shi ma yana taimakawa dan uwansa. Dan haka wannan shine bazlul ma'ruf wa kafful aza, wanda aka fassara shi da ihsani tsakaninka da mutane. Dan haka Allah yake zai saka musu. To tabdil, abinda ake kira tabdil, asali akwai tahrif akwai tabdil. Tahrif canza abu a lafazi, tabdil canza abu a rubutu. To su anan yahudu sun yi duka biyun. Allah ya ce afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman la thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Daka tahrif zai ya daukan taghayirin nafs, taghayirin nafs qatan aw ma'anan, ka canza lafazi a rubutu ko ka canza shi a bakinka. A rubutun yana nan, amma wajen karantawa sai ka karanta shi ba daidai ba. Daka anan malamai suka ce an zarge su da wannan cewa a tace hiddatun, ai istaghfiru, ku nemi gafara Allah, ko kuma qulu hadha al-amru haqqun kama qila lahum, ko ku ce la ilaha illallah, wasu fassara shi da wannan. Amma fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum, sai waɗanda suka cuci kawunan su suka musanya abin da ba shi aka ce musu ba. Dan haka Allah ya ce muka saukar musu da azaba daga sama saboda fasikancin su. Malamai suka ce anan an umarce su da aiki da fada, aikin shi ne su yi sujjada, fada kuma su ce hiddatun, sai suka musanya guda biyun gaba daya. To yadda suka canza maganar shine malamai suka yi bayani akan yadda suka canza aikin udkhulul baba sujjadan. To me suka yi suka canza wannan? To shine akai maganganu guda biyar. Na farko an ce sun shiga wannan alƙarya suna masu jan gindi akan duwayensu, maimakon su yi sujjadar sai suka zauna suna irin jan gindi haka. Sannan na biyu suka ce an ce su ce wato a abin nan sun shiga ne akan duwawunsu suna jin duwawunsu ko nan ku aka ce sun shiga ne suna masu wato sun wato miƙe kawunan su mai kun sun koyar da kan sai suka daga shi sama wasu kuma suka ce sun shiga ne wato suna masu karkatar da kansu haka suna wato suna kallon sama suna suna kuma sun kuyi da kansu ko kuma sun shiga ne wato suna masu rigingine suka tafi a rigingine suna tafiya yahudi dai ba irin tsaye da su iya ba to wajen canza maganan ma akai maganganu guda biyar wasu suka ce ne wakon shiddatun sai suka ce habbatun fi sha'arati ga wata kwaya a cikin sha'ara inji Abu Huraira ko kuma sai suka ce hindatun suka kara nunin hinda maimakon hitta sai suka ce hinda haka Abdullah dan Abbas da Mujahid da Ikrama da Wahabu da Ibn Zayd suka fassara ko suka ce hindatun hamra wata kwaya ja fiha sha'ara a jikinta akwai gashi gashi ko akwai kwayoyi ji Abdullah dan Mas'ud ko da hudu suka ce habbatu hindatun matqubatun fiha sha'iratun sauda sai suka ce wata kwaya ce ta alkama hudajjiya a cikinta akwai sha'ira akwai wata wato wata kwayar baka ko kuma suka ce sumbulasa da yaran su sumbulasa wanda aka fassara sumbulasa din da cewa kenan kamar sun kibin umarnin sun canza shi da wani lafazi to duk wannan Sheikhul Islam yace duk waɗannan abubuwan malamai sun faɗe su a matsayin fassara amma dai abin da ya fi rinjaye cewa ana nufin su faɗi kalmar da za ta nuna suna neman gafarar Allah wanda watakila addinin sun kace hidda kana nufin sarye min da laifina kamar da muke cewa astaghfirullah ina neman Allah iyafe min laifi don kace astaghfirullah akwai alifun da sinun da ta'un ya zama dalab kenan kana neman gafara shine ma'anan istaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah da haka muka ce astaghfirullah wa atubu ilai muna neman gafaran Allah kuma mun tuba to su ne kun su faɗa haka sai suka kauce busi ba da haka Allah ta'ala ce sai azaba ta same su arrijizu anan an fassara shi da azaba to ya wani irin nau'i azaba ta zo musu wai suka ce duhu ne akai wani baki kirin duhu a ciki kuma sai aka dinga kashe su lokaci guda wai suka ce a wani azaba ce ta same su irin ta da'un wato annoba ce ta afka musu akai musu azaba a kwana 40 duk suka mutu noku aka ce wani sanyi akai mai tsanani wanda sanyin yasa suka dinga daskarewa kamar yadda kifi yake daskarewa cikin freezer to duk an fassara wannan da wannan nau'in azaba da Allah subhanahu wataala ya musu Allah ya tsare mu ya kiyaye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana jibi juma'a za a kaddamar da gidauniyar marayu insha Allah kuma ana fata a fara shiri domin mun fanci kamar wannan lokacin akwai dan zafi-zafi har yanzu abinda za a raba marayu bai taru ba shine ake ganin kowa ya je ya fasa bankin sa da ya tari ya kawo wani abu a ƙara domin da wannan watan ne muke samun dan abin da zai ishi ɗan watanni kafin ya ƙare wanda ake bawa marayu so idan bai isa ba to akwai matsala saboda haka kowa da Allah ya je ya kokari ya fito da wani abu wanda za a kaddamar da wannan asusu mu ji dan abin da muka tara mu bar musu kafin kuma mu ga abin da Allah zai yi wanda yake da hali zai aiko da yawa ya kawo wanda bai da hali ko dan kadan ne ya bayar dan sunanka kai ma shiga cikin lissafi Allah ya ba mu ikon taimakawa kuma waɗannan marayu Allah ya sa in sun girma su ga irin hidimar da aka yi musu taimakawa kansu da addinin su da ƙasar su baki ɗaya kuma akwai sanarwa daga makabarta cewa itacen nan da ake sawa in mutum ya mutu wanda ake masa rufi da shi to itacen ya ƙare da haka ake so al'umma tunda ba wani ne yake siya ba da mutane suke ba da gudunmuwa mu can gurin mu tukwane ake yi kuma na ake sa itace to saboda haka waɗanda suke da hali za su sai irin wannan itace da yawa su kai waɗannan makabartu to akwai buƙatar a kai waɗannan itace don abin kunya ne a ce mu sa mutum kabari muna ina ice a ce babu to wanda yace mallan yaro ne bai balaga ba yana koyan gareji sai ana koya masa mota sai ya taka wani yaron ya mutu to ya hukuncin yake wanda yake koya masa shi ya kamata ayi san ka'idar da ake koya ma yaro mota in shi ya saka masa sitiyari kuma bai kai lokacin da zai fara hawa sitiyarin ba kaga laifin sa ne saboda shi ya kamata yayi kafara na azumi 60 sakamakon da hannunsa akan abin da ya faru tunda ba BIO ne yace lokaci yayi aka kai shi gurin koya masa mota a na doka ba kai kake koya masa na ganganci kuma ka saka masa sitiyari ya kashe wani da aka laifi ya dawo kanka daga shekara nawa ne azumi da sallah suke wajaba akan mutum da zarar ya balaga alamomin balaga kuma guda biyar ne na farko cika shekara 15 duk wanda ya cika shekara 15 to wajibi ne ya azumi 30 yadda babansa da kakansa da babansa suke yi sannan wanda ya kwanta bacci ya mafarki shi ma ya gama ni ya fito ko bai cika wannan shekarun ba shi ma wajibi ne yayi azumi sannan na uku wanda hammatarsa ta tsoro da gashi da jikinsa duka gashi inda suke fitowa manya suka fito masa to shi ma alama ce ta cewa azumi 30 ko 29 ya hau kansa to karin wannan kuma da shekara da zuwan jinin al'ada ga mace idan mace ta fara jinin al'ada to ita ma azumi 30 ko 29 ya hau kanta daidai kamar yadda ya hau kan babata to da ka daga wannan lokacin alƙalami ya hau yanzu kai wasa da azumi alhaki za a rubuta ma shi yasa ake so kafin shekarun a fara koya ma yaro ko kadan kadan da ya saba kafin ya zama wajibi a kansa zuciyarsa ta fara rikewa ai kun gano da sauki ma yanzu da na duba kasar Denmark musulmin Denmark awa 21 suke azumi kullun a wannan shekarar awa 21 kullun Ingila kuma awa 19 awa 19 wannan shekarar suke azumi har yi hira da wani sabon musulunta ya bin ya masa yawa suka ce ai sai dai kai hakuri ka musulunta a lokacin da an samu juyi da aka ce an yi awa 19 a sharuwa mu ne kawai kuka lura awa 1 da rabi ya karu yanzu awa 14 muke yi domin karfe 4:40 alfijir yake ketuwa ko ba za a sharuwa ba sai 6:40 rana take faduwa zaka kuka auna za ku ga awa 14 zaka bi ma awa 1 ya karu maimakon 13 da muke yanzu ya koma awa 14 to inda kuma suka fi ko ina karancin azumi sune kasar Argentina musulmin da suke Argentina awa 9 suke su kuma gaba ɗaya azumin awa 9 ne da shan ruwa da komai da buɗa baki da sau zaka dare ya fi tsawo an wajabta yin adalci tsakanin mata su kuma ƴaƴa suna da wani tsari ne wajen yi musu ihsani ko kayan sallah yi kwarai kuwa yadda aka wajabta ka yi wa matanka adalci haka aka wajabta ka yi wa ƴaƴanka ma don manzo Allah ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku wani ne yake da ƴaƴa sai ya ware ɗaya ya bashi kyauta sai babar yaron tana da hankali sai ta ce ku tafi wajen annabi ya san da wannan kyautar sai taho da yaron gaban annabi ya ce ya rasulullah ɗana na wa kyauta kace yace kana da wasu ƴaƴan yace eh ina da su mana su ma ka ba su yace a yace kuma kana so duk su bi ka yace eh yace to wannan zalunci ne saboda haka ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku wata ruwayan yace bazan zama sheda akan zalunci ba wata ruwa yace sai dai ka je ka sa wani ya maka sheda ba ni ba amma bazan zama sheda akan wannan ba da haka kenan wannan laifi ne mutun ya ƴaƴa su ma dan baka san wata kila wanda kake wulakantawan shine mai albarka a cikin ƴaƴan naka ba ko macen ko namiji da haka ka rike su gaba daya ka mutunta su ka darasta su kai musu tarbiya ka ba su ilimi kuma kai musu addu'a mai kyau tahiyya da ake yi a sallah kala ɗaya ce ko sun bambanta dan naji wani yana yin wata ba irin wacce nake yi ba ka duba cikin sifatu salatin nabi zaka samu dangogin tahiyya sun kai kusan guda 6 saboda haka Sheikh Albani ya kawo su akwai tahiyya Abdullahi dan Mas'udu akwai ta Abdullahi dan Abbas akwai ta Nana Aisha akwai ta Abu Hurairata akwai ta Sayyidina Umar da makamantan su saboda haka dinka duba zaka ga a nau'i da dangogin waɗannan tahiyoyi kuma kowace kai a ciki tayi mutum mai yara dole ne 10,000 daga Hajiya Huraira Ahmad daga Kaduna tace a saka asusun marayu Allah ya biya mata bukatunta. 10,500 daga ƴan bayan kamera zuwa fuloli guda biyu. Daga ina zuwa ina kenan? Bayan kamera amma zuwa wancan fular. Daka wanda suke bayan fula din can ba su a lissafi. Daka addu'ar zamu mata iyaka cewa ta tsaya iya haka. Kai haka kai haka. A ai sun ce daga bayan kamera. Yanzu kai a gaban kamera kake. To washe ka daga gaban kamera. Saboda haka nan nan tsakiya duk bukatunku na alheri kaf Allah ya biya mu. Na san mafiya bukatun ba sa wuce uku, karatu da ilimi da sana'a. Su ne dai yanzu a aurea ba. Wanda aure yanzu. Yanzu dai aje auren tukunna. Afa ayi karatu ayi sana'a. Tun ya aure ba ya da sana'a ai matsala ce. Katin waya na Airtel na 1,000 daga wani bawan Allah daga garin Gwaza a sayar ay aikin marayu. Wata bawa Allah ta aiko danta da aike ta ba mu fili da ke unguwar Kwarin Misau. Tana da fili a can unguwar, to ai sai aje a gani ko? Aje a auna filin a ga girmansa, a ga kuma mita nawa ne, kuma ya daraja fili take a unguwar. Allah dai saka miki da alheri ya sa wannan sadaka jariya ta amfane ki. Yadi 10 daga Hajiya Laraba a bawa marayu, Allah ya biya mata bukatunta. 500 daga wani dan uwa ayi masa addu'a, 2,000 daga wani dan uwa ayi masa addu'a, Allah ya wanke masa zuciyarsa daga munanan abubuwa da take raya masa. 200 daga wani dan uwa, Allah ya bashi gida kuma ya warkar da yaransa da suke fama da jinnu. Allah ya warkar da su. Allah kuma ya bashi bukatarsa. Dukkan masu bukata ta alheri Allah ya biya musu. Dukkan masu neman kariya Allah ya kare su. Bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula natawassal. Natawassalu ila Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ma alimna min hawa ma lam na'lam. Sunayen Allah wanda muka sani da wanda bamu sani ba, wanda ake masa magiya ayi roko ayi fadanci ya bayar, Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ka tsare mu daga dukkan abin ki. Wannan kasa ta mu ka zauna mana ita lafiya, kai mata albarka, ka inganta mana zaman lafiya da tattalin arziki. Shugabannin mu Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai wanda zai amfane mu duniya da lahira. Allah muna roƙonka kai mana albarka, kai wa matan mu albarka, kai wa ƴaƴan mu albarka, kai wa gidajen mu albarka, noman mu, kiwon mu, sana'an mu, aikin mu na gwamnati da ma'aikatan mu da ƴan kasuwan mu da ƴan siyasan mu da dukkan masu manufa mai kyau wajen taimakon al'umma nan da cigabanta. Allah ka taimake su kai musu jagoranci. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.